Gendala Bashaga Purniba.
Haraka kwankwasi a an kaje duk wanda yake cikin ta hakuri yace dukan jikin mu muke da danyen kara mu mun tsaya tsakanin mu da Allah ne sai an ki gyarawa
idan har sun yarda suna tare da gwamnati sai su koma daka su ba ta shawara in ta ki ni su zo su ga ni zan bude line
gashi nan yan jami'ai kamar suna goranta maka kar ka kuma zuwa kai mana magana da kai da deputy gwamnati wanda bai iya cin akwatinsa ba bai iya cin mazabarsa ba
wadannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalana wannan lokaci Mai sauraro assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanku da wannan lokaci kana kuma sannin mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan yi duba kan batutu wanda ka zama wutar naki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Asusun bayar da alamuni na majalisar dinkin duniya IMF ya ce yanzu haka Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da suke da kuɗin shiga mafi kankanta a faɗin duniya. Asusun IMF din ya ce Najeriya na fuskantar wannan matsala ce sakamakon faduwar farashin man fetur da kuma rashin samun kuɗin shiga a sauran fannonin da ba na mai ba. Babban jami'in da yake kula da sashen tattalin arziki a bangaren bincike na Asusun Mr. Oya Selson shi ne ya bayyana hakan a yayin wani taro kan tattalin arziki da IMF din ke shiryawa duk shekara wanda a wannan karo ake yin shi a birnin Washington da ke Amurka inda yace duk shekara Najeriya na fama da matsalar kasafin kuɗi na rashin samun cikakkun kuɗin kasafin har sai ta ci bashi domin cike gibinsa a gefe guda kuma kuɗin da yake shiga hannun ƴan ƙasa kullum ƙara yin ƙasa yake Wata matsala da take ƙara addaban Najeriya kamar yadda Asusun ya faɗa shine yadda a kullum babban bankin ƙasa CBN ke ƙara bujiro da wasu dokoki waɗanda suke tsorata masu zuba hannun jari na faɗin duniya. Asusun ya kuma ce a wannan shekara an dan samu ci gaba kaɗan musamman ma ta fuskar samun amfanin gona wanda ƙasar ta fara mayar da kai ga noman. Sai dai hakan ba zai sa a ɗora ƙasar a matsayin wacce ta fara fita daga cikin wannan matsalar ba. Oya Selson ya ƙara da cewa saboda hakan ne ma suke shawartar Najeriya da babban murya da ta sake duba hanyar da za ta bi domin samun kuɗin shiga masu ƙarfi waɗanda ba man fetur ba domin fita daga cikin wannan matsala. Akwai buƙatar kuma Najeriya ta riƙa kashe kuɗinta musamman ma a fannin bunƙasa rayuwar ƴan ƙasa da kuma bunƙasa abubuwan more rayuwa. Sannan kuma akwai buƙatar samar da tsari akan hada-hadar kuɗi da kuma tsarin canjin kuɗi wanda shi ma tuni ya zama barazana ga kamfanoni masu zaman kansu wanda hakan ya sanya su janye jarinsu da suke zuba wa a ƙasar. Tun a baya dai an ji yadda Asusun bayar da lamunin na Majalisar Ɗinkin Duniya wato IMF ya fitar da sanarwa cewa alƙaluma sun nuna cewa yanzu Najeriya ita ce kan gaba wajen ƙyanƙyasar talauci da rahoton IMF ke nuna cewa hakan yana faruwa ne sakamakon tsare-tsaren da gwamnatin Najeriya ke bujiro da su. Wannan rahoto dai bai wa Najeriya daɗi ba domin a makon da ya gabata ne fara shugaban ƙasa ta kalubalance shi inda ta bayyana cewa alƙaluman na IMF sun saba da yadda gaskiya take a cikin ƙasa Najeriya. Gwamnatin shugaba Buhari ta ce gwamnatinta ta yi nisa wajen bunƙasa rayuwar al'ummarta kuma tana kokari wajen bujiro da tsare-tsare da za su farfado da tattalin arzikin ƙasa domin cicciba Najeriya ta shiga sauran ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya. Daga can birnin Washington din mun lalubo Honorable Hafiz Ibrahim Kawu wanda shi ne shugaban kwamitin majalisar wakilai mai kula da bankuna da kuma al'amuran kuɗi wanda shi ma ya halarci taron wanda ya mana ƙarin haske kan yadda suka ji wannan ƙididdiga da IMF din ta fitar.
Wannan kusan gaskiya ne cewa Najeriya tana cikin kasashe da suka fi ƙarancin kuɗin shiga saboda in ka duba za ka ga akwai tsare-tsare da gwamnati ta yi wanda wannan kuɗin shiga yake zirarewa yana tafiya waɗansu kasashe kamar harkar su shinkafa da harkar motoci da ake yi da kuma haraji shi kansa na cikin gida za ka ga ba a samun tsayin da ya dace.
Misali kuna tare da gwamnatin nan ba wata shawara da ita kanta majalisa take ko kuma wani mataki da majalisa take ɗauka domin magance wannan?
Kisa ai muka zo nan da aka gayyata domin menene mu zauna mu tattauna kuma mu tafi da wa'annan abubuwa zuwa gida kuma sanar da gwamnati domin gwamnati duba ta ga ta wani bangare za a inganta wannan abubuwa da wannan banki na duniya ya sanar ko kuma ya fada abinda suka fada suka ce akwai kasashe wanda zaka ga ƴan kasar suna rayuwar ta danganta ne akan wani kuɗi misali kasa da dala kamar kaza zuwa dala kaza akan ta suke rayuwa saboda haka Najeriya ta faɗo a cikin wannan kasashe amma ba su yi magana cewa Najeriya tana cikin kasa da tafi ko ina talauci a duniya ba kuma nake so na sanar da kai shine su kansu sun yaba mai girma shugaban kasa tsare-tsare da ya fito da su na taimakawa talaka musamman tsare-tsare na harkar ciyarwa na ƴan makaranta da ake yi da kuma tsare-tsare da ake yi wurin wannan daukan aiki da ake na mutum 200,000 suka ce ba taba samun tsari da gwamnati tunda take gwamnatin Najeriya ba taba samun tsari da gwamnatin Najeriya ta ware makudan kuɗi domin tallafawa na kasa ba irin wannan gwamnati da ta shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan tsari da ta yi
a matsayin ka na shugaban kwamitin bankuna da kuma harkar kuɗi na majalisar wakilai kai magana ne a taron cewa wani abubuwan da suke fitowa na alƙalima sun saba da yadda abubuwa suke tafiya a Najeriya
ai wannan da muka zo bamu samu dama domin yin wannan magana magana da suka yi shine sun bada maganganu ne na abin da za a fuskanta a shekara mai zuwa tunda wannan taro ne na shekara kuma maganar da suka yi shine sun yi magana ne akan cewa shekara 2020 da za a shiga suna hasashen cewa tattalin arziki na duniya zai ƙara bunƙasa musamman yanzu da Amurka ta samu man fetur ita da kanta wanda Amurka tana iri cikin kasashe dama da suke siyan man fetur daga Najeriya kuma sun yaba ganin cewa yanzu magana harkar noma gwamnatin Najeriya da take tallafa karkashin bankin kasa take ba wa manoma aron kuɗi domin su je su yi noma musamman noman shinkafa sun yaba kwarai kuma sun yi bayanai cewa suna ganin a shekara ta 2020 kun gwamnati ta ƙara ce barna da ake da kuma inda kuɗi suke zurarewa za mu iya samun tattalin arzikin mu ƙara bunƙasa
Honorable Hafiz Ibrahim Kawu kenan dan majalisar tarayya wakiltar karamar hukumar tarauni kuma shugaban kwamitin majalisa mai kula da harkokin kuɗi da kuma bankuna da yake batu ake na yadda za a ankara da mahukunta kan yadda za a shawo kan al'amuran da suka shafi tattalin arziki tare da saita kasar nan kan layi mai kyau da zai kawo wa kasar ci gaba mai dorewa a gefe guda kuma batun rashin tsaro ne ke kara zama barazana ga ci gaban kasar musamman ma da yankunan arewa maso gabashin kasar nan da kuma sauran jihohi da suka hada da Zamfara Sokoto da kuma Katsina ke ci gaba da fuskantar wannan matsala kan wannan batu dai bari shirin namu yayi ratse mu kuma leka jihar Katsina inda a wannan rana aka yi wani taron tattaunawa da bayar da shawarwari na yini guda akan yadda za a bunkasa al'amuran tsaro a jihohin da ke kan iyakar arewa maso yamma Yayin bude taron da ministan harkokin cikin gida Ustaz Rauf Arabesola ya ce manufar shirya wannan taro a yankin jihohin Katsina Zamfara da kuma Sokoto shine karbar ra'ayi da shawarwari daga al'ummar yankin wadanda za su taimaka wa gwamnatin tarayya wajen tsara sabon jadawali da zai kai ga kakkabe barazanar tsaro da yankunan ke fuskanta Arabesola ya yaba wa matakai da gwamnonin jihohin yankin suka dauka a matakin farko na tattaunawa da bangarorin barayin shanu da yan fashi da makami da kuma masu garkuwa da mutane domin ba su da amar tuba daga laifukan da suke aikatawa kafin daukar mataki na soja a kansu wanda ya ce hakan ya rage kaifin aikata manyan laifuka a jihohin daga cikin wadanda suka bayar da gudunmawa a yayin taron akwai tsohon mataimakin gwamnatin Katsina Ahmad Tukurji Kamshi wanda ya nemi gwamnatin tarayya ta ƙara yawan jami'an yan sanda domin cike gibin wadanda suka bar aiki da kuma wadanda suka rasa rayukansu Har ila yau daga cikin tawagar gwamnatin tarayya akwai ministan yada labarai Alhaji Lai Muhammad da ministan tsaro Janar Bashir Salihu Magashi sai kuma gwamnatin Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da na Zamfara Muhammad Bello Matawalle da kuma mai masaukin baki gwamnati Aminu Bello Masari na jihar Katsina ko a kwanakin da marahotanni daga jihar Zamfara sun inganta cewa gwamnatin jihar za ta kamo wasu shugabannin gargajiya da wasu jami'an tsaro da kuma wasu manyan masu aikata laifuka daban-daban domin gurfanar da su kan zargin hana yankin Katabus A yayin taron dai an tambayi gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ko wani kokari gwamnatocin yankin suke yi domin tallafa wa rayuwar waɗanda aka karbo daga hannun ƴan garkuwa da kuma waɗanda suka fuskanci matsalar tsaro sai ya fara da cewa
We in Sokoto have been doing our best in rehabilitating
Mu a jihar Sokoto muna yin dukkan mai yiwuwa wajen kawar da masu yin fashi da makami da kuma masu yin garkuwa da mutane a fadin jihar kazalika mutanen da aka yi wa fashi da kuma yin garkuwa da su mun tabbatar muku cewa gwamnatinmu za ta ba su kulawa da ta dace kama daga inganta lafiyarsu da kuma samar musu da ingantaccen abinci da zuwa yanzu mutanen da abin ya shafa sun koma gidajensu haka kuma abinda za mu yi shine mu ba su goyen baya domin komawa gidajensu
da su we give them some support to go back home with
Gwamnatin jihar Sokoto kenan Aminu Waziri Tambuwal yayin taron tattaunawa da bayar da shawarwari na yini guda akan yadda za a bunkasa al'amuran tsaro a jihohin da ke kan iyakar arewa maso yamma to wannan kenan mu dawo sauran batutuwa na siyasa a nan Kano da wannan gaba muka jiyo shugaban kungiyar ta kwankwasa kawai a jam'iyyar PDP Yakubu Dangawan Jigau wanda a wannan karan bayan kammala zaben yan conclusive da kuma kammala shari'ar gwamnati a nan Kano muka jiyo shi yana bayyana cewa sai dai yan kwankwasiya su yi masa afuwa domin ya koma gandujiya da suka shafa tsawon lokaci ba sa ga miciji. Wakilin Muhammad Rabiu Jai ya tattauna da shi ta wayar tarho tunda dai an ce yana can Abuja yana ganawa da jami'an gwamnati.
Mu a siyasa da muka saba muna da gida amma akwai mutuntawa. Harakar kwankwasi an ka je duk wanda yake cikin ta hakuri yake dukan jikin mu muke da danyen kara. Mun yi iyayi a gyara akwai waɗanda suke mu'amaloli da gwamnati mu mun tsaya tsakanin mu da Allah na dai an ki gyarawa. Na biyu ba ka da daraja ba ka da kimar da zaka buga wa wani babba daga cikin dan kwankwasi a waya ya dauki wayar ka kowaye a kwankwasi a media ina ga ya ma sai dai mutum ya zo ya fadi gangan da kan jagororin mu masu fada a ji a jihar Kano ba wani dan kwankwasi da yake sai buga musu waya su dauka kuma dadi ne kuma wuya ne kuma na dai ba kudi yake ba wa ba roke roke yake balle mutum ce zaka dame shi to wannan yana daya daga cikin abun na ga ba kima ba daraja mu wai rashin gwamnati ko kwalama ba ta sa mu canja abu amma kima da mutunci da iyayenmu da iyayenmu da ƴan uwa da abokan arziki ba mutunta juna to meye amfanin tafiyar da ba a san mutuncin ka ba baka da kima baka da daraja da haka dai karshe ne yanke shawara a bisa nemi neman da waɗannan suke bayin Allah suke mana na yadda na shiga kuma wallahi an mutunta ni an karrama dan abinda gwamna yi mun wallahi sai da ne kwalla domin karshen karramawa yayi a gaban sanatoci yayi a gaban shugaban jam'iyya Abdullahi Abbad dan sarki jikan sarki ya mutunta ni bayan ya gama karba ta muka koma daki mun ga minti 10 da shi wallahi
ina zargin cewa kamar ko wani abu za a baka a waccan bangare shi yasa maka koma
wallahi la ilaha illallah huwa in ana ba da wani abu su ba mu kike yi mu karbu da su ma ruwan ki ne ku dauko ko ne su ba ina da kima ina da darajar da abin wannan bai hana ba amma ni ba na shiga jam'iyya dan alƙawarin ai mun wani abu domin ni fata na Allah ya damu da masu kaunanmu kuma in wani abu ake ba wa aida ba za mu ga wajen ba na shiga da zuciya ɗaya zan taimaki tafiyar nan 2000
ya kuma dan gawan jigau kenan tsohon shugaban kungiyar kwankwasa kawai a jam'iyyar PDP kuma sabon dan jam'iyyar APC Gaddujiya
muna ƙara godiya al'ummar jihar Kano domin mun ga fa'ida addu'o'in da suke akan Allah ya tabbatar da abin da al'ummar jihar Kano suka zaba abba gida-gida wasu ƴan lugulugutanu na wasu ƴan fasafa mu sha ruwan kwai suka murda mana zabi Allah yana nan kuma a madakata kuma Allah zai yi Allah nasu muna ganin fa'ida addu'o'in da kuke domin muna ganin nasara a kotu kyautata Allah ga alfarmar annabi Muhammad Allah zai tabbatar da abba kabiru yusuf a matsayin zababban gwamnan jihar Kano
to mai sauraro na tabbata ita ma ne Gaddujiya za ta sha irin wannan yabo har zuwa tsawon lokacin da alaka za ta ci gaba da yauki sai dai ga yan kokosiya irin su honorable gambol ya ja'in na ganin cewa babu inda za su domin suna hango nasara a shari'arsu ta gaba
kullun ta Allah mu ƴan kwankwasiya duk abin da muka fada komai da ran dadewa zai tabbata yau fa naji ƴan APC suna cewa Audu Taranci bai ci akwatinsa ba Audu Taranci a matsayin ka na shugaban wata jam'iyya baka iya cin mazabaka ba balle akwatin ka balle har gwamna ya ci local government ɗinka ba ma magana ake ta mazaba local government ɗin ma bai ci ba dawo dai shine dan majalisar yau shine na gobe kuma shine na jibi da ikon Allah kuma Abba Kabir shi ya ci gwale shi ya ci mazabaka shi ya ci akwatin ka kaga anan ba dan siyasa bane kai Audu Taranci karka kuma mana magana gashi nan yan jam'iyyar kaman suna goranta maka karka kuma zuwa kai mana magana da kai da deputy gwamnati wanda bai iya cin akwatinsa ba bai iya cin mazabarsa ba ai ni da mun na fada da ina fara na cewa ABC kabarin Bature ce na ciki shi yasan abin da yake ciki yau muka dube shi ka gani rigar sawa yan ABC nan ne ma take rasa ta
Kambolia Jain ku ji da abin da yake damun kuma nan
to menene yake damun mu ai duk dan kwankwasiya zaka ganshi a cikin nutsuwa in dai kana yin lillahi sahata tsakaninka da Allah ba yaudara ba zaka ganka a nitse da motarka da rigarka da suturarka da jarhuranka ranga daidaiya yau ka duba kaga irin sai ne ya mafa shekara ya zai ce lokacin da kwankwasa ya raba SA rumunsa mota lokacin da kwankwasa yake iya bawa ya ce SA ɗinsa naira 77 wannan gwamnatin fa ta nasa labin naira 30,000 take basu yau ne ya mafa shekara ta gama SA din ba mota ba fansho ba gratuity ta zo gidana tana kwankwasa mun taimaka
mata
wallahi ne ya mafa shekara kake kuma zuwa gidana tun da Gandujiya kika dauka ke tafi can Gandujiya ke taje ta miki abin da za ta miki
ba sake lekawa jabiyar APC da wasu yayin da ake jan hankalin gwamna kan cewa ya kula da wasu jami'an gwamnati kafin fara yin sabon zubi irin waɗannan kalamai dai sun tunzuro shugaban APC Media Forum Umar Mai Rice da ke cewa bai ji daɗin irin waɗancan kalamai na Musa Magaji Gausu da Habibu Sadam Bakwarare ba
maganganu da ka fito kana yi akan mai girma da ta ɗan lami hayo ba daidai ba ne kuma gwamna ya zo da tsari na harkar ilimi kyauta kuma dole amma kai ka zo ka dinga maganganu na ƙalubalanta abu kana nuna wai kamar cewa ma da ta ɗan lami hayo bai san ma me yake ba dole sai ya haɗa kai da wai shugaban Allah karamomi to da wannan ma nake kira ina kira ga sheshin malami honorable Lawi Gwani dan zarga a matsayin ka na babban malami idan ma kai ka turo magaji Gausu Ike wannan maganganu ba daidai bane ya kamata tunda kuna cikin gwamnati ku koma daka ko ku je ku samu dan lamiya ko ku samu gwamnati a ba ta shawara amma ba ku shigo kafafen yaɗa labarai ko muke zargin ka turo magaji Gausu idan ga irin wayannan maganganu ba a matsayin ka na babban malami
ne shinkafa menene laifi dan an ji mutun yayi ba daidai ba an zo a ne masa gyara
ai babban kuskuren da babban laifi shi ya san a matsayin na shugaban APC Media Forum wadda ake da rana mun hala irin wayannan maganganu ai abu ne mai kyau gwamnati ta dauko idan har sun yarda suna tare da gwamnati sai su koma daka su ba ta shawara in ta gini su zo su ga ni zan bude layin amma ba haka kawai mu zargin da muke aran magwali Lawi dan zarga idan kai kake turo magaji Gausu ko kuma kake sa shi to ya kamata gaskiya ka nutsu ka gane cewa kana cikin gwamnati bai kamata a dinga sabotaging in gwamnati
al'umma da wayancan yan jam'iyya ta ku ta hamayya ai suna cewa mai girma gwamnati yayi magana ilimi kyauta da amma har yanzu fa ba ga komai a kasa ba
ilimi kyauta fari kuma dole yana nan shiri yayi nisa kuma ina so in kare kira a matsayina duk da naji Habibu Sadan Makwarari shi ma a wannan kafar jiya yazo yana taba shugaban jam'iyyar Abdullahi Bad duk da a karan kansa ibe an baci kungiya ba to wannan maganganu nasa mun zauna APC Media Forum muna tirba ma goyen baya kuma Abdullahi Abbas ai jarumi ne uba ne duk wata nasara da aka samu tun daga matakin shugaban kasa Muhammadu Buhari har zuwa dan autan mukami na kansila wallahi nasara Abdullahi Abbas aka samu a jihar Kano ina taya Alhaji Yakubu dan ga murna
Umar Bai Rais kenan shugaban APC Media Forum sai dai har yanzu irin waɗannan korafe-korafe da kiraye-kiraye ga gwamna ba su kare ba domin su ma ƴan kasuwa sun bi wannan sahu wajen bayyana matsalolin ƴan kasuwar Kano kamar yadda shugaban ƴan kasuwa na Kano a ma bangaren masoya gwamna Ganduje Ilyasu Koki ke magana
koke-koke da ƴan kasuwa suke ce mai girma gwamna ya kamata a duba koke-koken su musamman kasuwar kantin kwari kasuwar Sabon Gari mai girma gwamna ni ne chairman din Ganduje Trade Association wanda a baya waɗannan mutane da aka ba MDMT su suka zo suka hana mu taro a kasuwar Singa mai girma gwamna Allah ya taimaki Sa'adatu Babaji ita ta dauko Populous 4 ina daya daga cikin shugabannin Populous 4 mun zo da mu taro ƴancin mutane su suka hana mu taro suka ce su sun dauko tallan dan takarar su ba mai girma gwamna ba wanda banda Allah sa ma muna da karfi a lokacin da sun hana mu wannan taro to mai girma gwamna a dauko mutane ƴan Gandujiya na kirki ƴan asalin Gandujiya sha dawo mai kai wannan fa kujerar fata mu ce ta Gandujiya Trade Association ba aka ba wasu mai girma gwamna ya kamata tana da irin su dan bagadaza irin gudumo da suka bayar mai girma dan bagadaza yanka shanu ya kai goma a din konkurusu duba kaga kasuwar Sabon Garin nan yanda ta lalace ake neman a yanka filin parking duk da yakiyan kwa ɗan kasuwa suna godiya ga mai girma gwamna duba kaga kwantakwar mai irin gudumo da na madoya bayar na madoya kace kuɗi a din konkurusu ya fi naira miliyan 20 mai girma gwamna a ce irin waɗannan mutanen ba za mu zo mu ba da gudumo a kansu ba mai girma gwamna da ko kujeran nan ka ba na madoya na rantse da Allah ɗan kasuwa za su ba shi gudumo fiye da indin da aka kai
Ilyasu Koki kenan da jam'iyyar APC. Har yanzu dai muna batun ƴan kasuwar inda a nan kuma sabon shugaban hukumar kasuwar Kantin Kwari MD Abba Muhammad Bello ya hada wani taron dattawa na iyayen kasuwar har ma da tsofaffin shugabanninta na baya domin hada tunani wuri guda da kuma ingantattun shawarwari masu ma'ana ta yadda za a samu dunkulalliyar kwari guda daya mai kyau. Har ma a yayin taron muka jiyo tsohon shugaban kasuwar kuma shugaban kungiyar ƴan kasuwa ta ƙasa Alhaji Bature Abdulaziz yana cewa an saba wa kasuwa alƙibla
a gani na wato an kawo ƙwararre gogagge wanda dama aikin kungiya aikin sa ne ya san komai mu a wurin mu an sa mutumin da shine zai daidai da kwari kuma mun ne mai girma gwamna godiya da ya sa shi
su wani irin hadin kai ya kamata su ƴan kasuwar na kwari su ba wannan sabon shugabanci ta yanda za a gudu tare a tsira tare
gaba ɗayan jama'ar da suka zo wannan waje kowa ya faɗi irin yadda za a bada hadin kai amara wannan MD goyen baya ya ci nasara kawai dai mu da abin da muke so bi zamana cewar harkoki da ake na kungiyar kasuwa ya zamana cewar bi zama very careful kan mu shiga layin gwamnati daban layin kuma kungiya daban domin kungiya kamar tan wakiltar jama'a zama very careful gaba ɗayan ƴan kungiya kwai da kwarkwatan mu zamu kokarin mu ga wannan tafiya mun dafa mata baya kuma an samu nasara da ikon Allah
Alhaji Bature Abdulaziz kenan shi ma mai gayya mai aiki sabon shugaban hukumar gudanarwar kasuwar ta Kantin Kwari MD Abba Muhammad Bello ya ce a shirye yake wajen daga likafar kasuwar
To na farko nasara muke nema kyautata mu'amala da mutane, neman samun abin da Allah ya mana wannan tagomashi ya zauna ya daukaka ya ƙara samun bunƙasa. Abu ne da aka yi mana wanda ba taɓa yi ba a jihar Kano, ɗauko ƙasa a zo a sa su mukamai wanda muna sa ran da yardar Allah mai girma gwamna ko wasu ma da suke bi a baya. Nau'in al'umma daban-daban da muke sa ran zai taɓa isa su a cikin wannan rukuni na mulkin sa a zagaye na biyu. Allah ta'ala yana gaya mana fas'alu ahli zikrin kuntum la ta'lamun, abin da baka sani baka nemi ba ya sani. Dan kasuwa ne ni, dan gwagwarmayar kasuwa ne na san matsalolin ƴan kasuwa, amma a tsarin mutun taka da neman nasara da girman da abin da Allah ya yi mana, duk abin da nake da shi na ilimi ina buƙatar ƙari. Waɗanda suka gabace ni suka taka rawa a matsayin shugabanni na ƙungiyoyi suka taka rawa, tabbas sun riga yana sanin matsaloli da damuwa da kuma nasarori da yana suke. Saboda na kira ne na farko a mutunta su, a martaba su, wannan hukuma ta yi ba musu because mun yi hannun oba, na ga irin gwamnatin kokari da suka yi, a kuma tabbatar musu da cewa kofar wannan hukuma bude take na neman shawarwari da dukkan wani hangen nesa da za a iya hanga wanda zai tabbatar da nasara a wannan kasuwa mai albarka. Domin nasarar wannan kasuwa a wannan hukuma da aka ba mata nasara ce ta al'ummar jihar Kano gabaki ɗaya, duk mutumin da yake kasuwanci nasarar da wannan bude zai samu nasarci. Abinda tattauna ta haska mun shine al'umma sun gode sun yaba da abin da mai girma gwamna yi, kuma a shirye suke su fitar da shi kunya inda za su ci gaba da samun tagomashi a wannan gwamnati ta sa da kuma su gwamnatoci masu zuwa nan gaba da yardar Allah.
Ina irin jan damarar da kai na ganin an fidda da ka rogo a matsayinka na sabon MD da akai a wannan kasuwa.
Farko jajircewa, tsayawa gaskiya da rikon amana, ba da lokaci wajen hidimta al'umma kamar inda mai girma gwamna yake, babu dare babu rana. Hakkin mu ne mu yan kasuwa da mu san mu zo mu tashi karfe 2 karfe 3 ko 4 ba, mu ba da lokacin mu babu asabar ba ladi, ganin cewa an samar da ci gaba, an samar da haɓaka kasuwanci, kasuwannin mu sun inganta, an ƙara samun nasarori. Tambari da ake mana na Kano cibiyar kasuwanci, muna da kishin wannan abu. Allah ya kawo gwamna mai kishin mu, za mu tabbatar mun fitar da shi kunya. In mu fitar da shi kunya, mu muka fitar da kanmu kunya.
MD Abba Muhammad Bello kenan na kasuwar Kantikwari. Mu koma batun matsalar ilimi da take addabar kasar nan da batun jarabawar sakandare da ke ci gaba da daukar hankali. Sau da yawa dai akan ce idan dalibi bai ci jarabawar yaren Turanci ba, to ba zai samu damar shiga makarantar gaba ba. Wannan ta sa Shehi Mai Salati Indabawa ya shigo wannan fili yana jan hankalin ministan ilimi da kuma sanatoci da ƴan majalisun tarayya cewa su sani wannan fa yankin arewa ake cutarwa.
Kullum a arewacin Najeriya ana ta kukan yaranmu ta ɓaɓɓarewar tarbiyya, abubuwa da ya marasa daɗi, to wallahi ba komai ne janyo ba, sai yaro ya gama karatunsa ya gama komai saboda wani abu da ba saukakke ba, wai shi Turanci, sai a ce wai sai da credit a English za ta fi university. To wannan abu ba ƙaramin musiba ke janyo a arewacin Najeriya ba, saboda haka ina jawo hankalin 'yan siyasarmu yanzu ne ake cikin gwagwarmaya, lallai ne su zama cewa yaro ko fas ya samu ya tafi university, ya tafi polytechnic, ya tafi koma ina ne, amma a ce nan wai da kaskandire in yaro ba shi da credit karatunsa ya tsaya sai ya kawo Turanci. Wannan ba karamin na kasa bane a ilimin mu.
Amma kuma Mai Salati, a cikin bayananka baka ganin shi wannan abu da wannan kasa ta mu kace suna zartawa sai yaro ya kai wannan mataki, to ba ci gaba bane kana ganin?
Ai wannan shi bayani. To muna so ta muke Haji Hadiza, idan kin koya wa professors na baya shekara 30 40 50 baya, akwai abin da ake kira remedial English. In yaro yana da wannan zai iya tafiya university, amma kace lalle ne wai sai an samu wai credit a Turanci. Wannan ba karamin na kasa bane. Yanzu misalin da yake muke magana, daga primary up to university level ni Arabiya na karanta, kuma ni a lokacin ne ba da ni credit ba, ba dan da haka ba, da yanzu ban yi degree ba a harkar Larabci, amma yanzu ne karatu irin nawa a Sakandare wanda zai karanta Arabiya ko Hausa ko wani abu wanda bai shafi Turanci ba, a ce sai ya kawo credit. Wannan ba karamin na kasu bane, saboda haka ina jawo hankalin magabata lalle ne su san cewa in aka tafi university koda da pass ne koda da remedial.
Shehi Mai Salati Indabawa kenan. Malaka a kasar Niger, domin jin yadda siyasar kasar ke juyawa, ko da dai a wannan gaba mun samu Muhammad Cimbororan da ke cewa bai ga abin da gwamnatin kasar a yanzu take yi ba,
kuma sun ɗauki alƙawarin an san hawan mulki za su yi aiki. To an dai anan haka ne gabanin shugaba ƙasa an ta yi hawan mulki a nan gaba, kar ma ya hawan mulki an dai ba zai tsare talakawa ba su daina fita ƙasa.
Ina batun da ake na Muhammad Yusuf yana kamanta adalci a cikin wannan ƙasa ta Nijar?
To ni dai ban gani ba, saboda sai in kamo maka garilla da yadda baka san da su ba, ba abin da ma aka yi ba da su, kawai jita-jita ne, babu abin da aka yi, talaka yana shan wahala, sai ya je wata ƙasa kana zai koto ya ci.
Amma misali watakila ko kasuwanci ne yake kai su wannan ƙasashen?
Ai ba wani kasuwanci, ba wani kasuwanci, kawai wannan albazaranci ne, kawai an dai shugaban ƙasa zai hau mulki nan gaba, kawai an dai ba zai tsare talakawa ba sai daina fita ƙasa, kar ma ya hau mulki. Bakin magana ta ni Muhammad Cimbora kenan, kuma kuna shirwa.
Ina batun da ake ta yi na su kansu wannan mazauna ƙasar Niger su ne suke sha'awar zama a wannan ƙasashe?
To wanda suke cin arzikin Muhammadu Yusufu su ne kaɗan, wanda suke fita su nemo ma kansu su ne masu yawa.
Ita gwamnatin kenan kana nufin ba ta tallafawa?
Ba ta tallafawa komai, ba a yin komai, ba sa yin komai.
Muhammad Cumbaroren kenan na Jamhuriyar Niger. Sai dai kafin mu sallama, sabon manajan director na hukumar kasuwar Kantin Kwari MD Abba Muhammad Bello da farin cikin gayyatar daukacin al'ummar kasuwar zuwa wajen taron addu'ar neman daukin mahalici kan ingantuwar ciniki da bunƙasa harkokin kasuwanci a kasuwar da kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Taron addu'ar da kuma gayyatar ya hada da manyan yan kasuwa da kanana har ma da dattawa irin su Alhaji Baturu Abdulaziz da Alhaji Litukulkul da Alhaji Umar Garba Baba da sauran iyayen kasuwar baki daya. Taron addu'ar zai gudana ne a ranar Lahadi mai zuwa 16 ga watan 10 na wannan shekara a sabon masallacin Juma'a na Dr. Abdullahi Umar Ganduje dake kasuwar Kantin Kwari da karfe 9:30 na safi. Sanarwa daga Munir Yunusa Usman Dandago.
Gendala ba shiga birni ba.
Amaradin Abdulkadir Yusuf Garzo da Ahmad Rabiu Jain sai kuma Khadija Rabiu Indabawa. Muzammil Ibrahim ya kasa da na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.